Akwai wani alkawari da muka yi na wannan aya ta goma
a cikin suratul kahfi.
Rabbana atina min ladunka rahama wa hayyina min amna rashada. Malamai suna cewa waɗansu baituka waɗanda suke aka waƙe wannan aya a waƙe, wanda ya kasance yake da bukata in dai yana yawan karanta waɗannan baitoci, to lallai ku mujarrabi bismillah al'azam ne a yadda muke ganinsa, cewa wannan bukata za ta kasance wato karɓaɓɓiya ce. Su ne baitocin su ne: ya rabbi hayyilana min amna rashada waj'al ma'unatikal husna lana madada wala takilna ila tadbir anfusina wan nafsu ta'juzu an istilahi ma fusida antal alim wa qad wajjahtu min amali ila raja'ika wajhan sa'ilan wayada wal raja'i thawabun anta ta'lamu faj'al thawabi dawama sikrini abada. Wadannan sune baitoci guda hudu. Kana cewa: ya ubangiji, ka saukaka lamarina ya zama shirya kamar irin yadda ashabul kahfi suka faɗa, kuma ka sanya taimakonka mafi kyau ya zama madadi ƙari a gare ni. Kada ka sa na dogara da dabarar kaina, don shi mutum yakan kasa gyara abin da aka ɓata. Kai ne masani, kuma na fuskantar da burina zuwa raja'i ƙaunarka wajahan sa'ilan wayada, na fuskantar tadda fuskata tadda hannuna ina roƙonka. Ƙauna tana da nada na musamman, kai ka san shi, saboda ka sanya sakamakona, ka sa ladana ya zama asitira, rufin asiri gare ni da'iman har abada zama a haka. To wannan kenan ɗaya, waɗannan su ne baitocin, kuma shi ne abin da aka faɗa a cikin baitocin.